الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيوب قوم قوشاً رمضان نوانا شكرا تهجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دتلاتين ranar da tai daidai da 31 ga watan 9 na shekara ta ga watan 8 na shekara ta 2009 ta miladiya zamu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin azumi a wannan masallaci mai albarka na alfuqan zamu tashi aya ta 165 a cikin suratu ali imran in Allah ya so zamu fara da amsa tambayoyi na ƴan uwa da suka rubuto jiya wannan yace yana so a fadakar da jami'ar Bayero ta Kano akan hoto na x-ray da wato gwaji na lafiya da akan yi ma dalibai yace wai akwai wata yarinya da take labarin cewa ita da za a yi mata sai da ta tube rigar ta gaba daya kuma namiji ne ya duba ta saboda haka yace a fadakar ko da Allah zai sa jami'an wannan makaranta su ma asibitin da mata za su je su asibitin da su waje su ware waje a asibitin da mata za su je daban maza ma daban tunda take da ikon ware asibitoci da ake wato na dai fahimci abin nan dinsa to irin waɗannan labarurruka idan sun tabbata yana buƙatar a tabbatar tukuna idan har sun tabbata wannan ya saba koyarwar musulunci mace bi al'aura ce da bi halatta a ga al'aurarta ba sai a halin larura sai a halin larura shi ma a halin larurar sai idan babu mace wanda ya ce za ta ga al'aurarta ta kama kun ga wannan shi ne yake lallaita mana ɗin kan cewar dole mu tashi mu yi wannan karatu dole mu tashi mu nemi wannan ilimin abinda ba zai yiwu mu cika addininmu da shi ba shi ma ya zamanto dole ne sai mun yi shi ba zai yiwu mu cika istiqama wajen da'a ga Allah ba na cewa wato matanmu mu tsare tsaraicinsu sai idan mace ce fatankucinsu za ta duba ta amma idan ba a yi karatun ba ina za ka samu macen da za ta duba ta dole sai dai ya zamanto cewar shi mai yin yana saba ma Allah ita ma kuma tana saba ma Allah domin idan akwai kusuri in akwai wato sake duk a cikin laifi ake yanzu nan wajen sha'anin ultrasound ɗin da ake yi akwai wani mai yin ultrasound da nake tambayarsa cewa ai babu mata ne da suke yin wannan ce ai duk Kano babu mace wadda take yi sai maza ne suke yi to duk yawan matan namu duk karatun da suke yi a ce kishin musulunci bai sa wato mutura su je su koyo irin wannan ilimin ba domin yazo ya zama tukanta sun tsare a mutuncin iyalanmu a kasar wannan ko a waɗansu kasashen na musulmi sukan ɗauko mata ko da kafirai ne domin su zo su yi wannan rashin kishi ba abin da yake kawo rashin kishi sai wato dakushewar imani a zuci dakushewar imani shi yake kawo rashin kishi da sabo da cin haram to la'alla wannan shine yasa ya zama tokan cewa ba ma damuwa matan namu su je su tuba tsaraicinsu a gani a cikin asibitoci wanda yake wannan mafasid ne da dama a wannan kuma insha Allahu za a kaddamar da wannan ga waɗanda suke za su bincike abin musamman jami'an harkar asibitin shi jami'a ɗin domin wannan haka yake to lallai ne wato a yi ƙoƙari a gyara daidai gwargwadon iko in za a iya samun mata ɗin su yi su yi in ko ba za a samu mata ɗin ba to dalibai mata ɗin a tura su inda za su je su yi a wajen da yake mace ce za ta yi musu wannan yake cewa an faɗa a wajen karatu cewar duk wanda ya yi wa iyayensa sadaka to Allah zai sa a mizaninsu to menene bayani akan matsayin waɗannan sadakoki da ake yi wa mamatun wato mamatun mu sadakar uku sadakar bakwai sadakar 40 sadakar shekara menene asalin su wannan duk ba su da asali bid'a ne maimakon mutun ya samu lada sai dai ya saba ma Allah a cikin su idan za ka yi sadaka kai sadaka ba tare da kayyade rana ba ita ibada in aka kayyade ta da sifa ko da lokaci ko da wuri to in dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kayyade wannan ba ya zama to an kirkiro wani sabon abu a cikin addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin addinin namu wanda baya cikin sa to wannan abun wato wannan abun ba za a karbe shi ba an mayar masa shi ba zai je ko ina ba dan haka sadaka ga iyaye aiki ne na bir aiki ne na nagarta aiki ne da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairin sai na zuwa ga mamacin hatta bayan mutuwar sa sawa'un wanda ya masa sadakar da ne jika ne kani ne wane aboki ne musulmi ne wanda kawai yana so da yayi ihsani gare shi kowa in ya sadakar ladan zai kai ya zuwa gare shi to amma in aka kayyade da waɗansu ranaku to wannan wata shari'a ce aka zo da ita sai ya zama to bid'a shi yasa malamai suke inkarin wannan kuma la'alla yana ɗaya daga cikin wato sharrin da yake cikin wannan shine waɗansu malamai sun kwadaitar da a rinƙa yin wannan sadakar domin abin da ake kawo musu in an yi wannan sadakar za a aiko musu gida shi yasa malamai suka rinƙa inkari daga cikin malaman da suka rinƙa inkarin wannan akwai malam Muhammadu Salga shahararren malamin fiqihun nan a nan Kano wanda ya zamani da sarkin Kano Abdullahi Bayero yace duk malamin da yake cin wannan sadakar haram yake ci duk malamin da yace haram yake ci kuma yayi rubutu akan haramcin waɗannan sadakokin cewa ba su da asali a cikin shari'a wanda ilimi da ba haka ya nuna shi saboda haka lallai a guji wannan kuma sai an yi da gaske saboda yawanci zaka ga sai a rinka ganin musamman idan iyaye ne suka mutu sai a rinka ganin da bai isa matuƙa wajen yin nagarta ga uwarsa ba ko mahaifi ko mahaifinsa idan yace ba za a yi wannan sadakar ba sai a ga kamar wata rowa ce ko rashin san su ne ko rashin tausayin su ne ko rashin biyayya ne a gare su biyayya a gare su shine kai sadakar inda ta dace kai inda ya dace kuma ita sharadin sadaka dama ta zama to an yi ta ri khalisan liwajhillah ka boye kan masu sani in yaso duk abin da za su faɗa dama idan kace za ka bi Allah dole sai jarabawa ta zo maka sai kai hakuri akan abin da zai ci abin da zai same ka na ibtila'i haka dalika sauke alqur'ani kashi biyu ne mutun ya sauke alqur'ani yayi addu'a Allah ya yafe ma shi wannan mamacin wannan zai amfane shi ko shakka babu amma ya sauke alqur'ani ya ce Allah ya isar da ladan ya zuwa gare shi to wannan ba shi da asali a cikin ayyukan magabata domin ba sa yin karsauka alqur'ani ko in sun yi sauka alqur'ani ba sa cewa Allah ka isar da ladan wannan sauka ta mu garan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko garan sahabbai ko garan iyayena ko garan malamaina da sauransu kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa ya wannan bayani amma sauke alqur'ani kai addu'a cewa Allah ya gafarta musu Allah ya haska kabarinsu kai musu addu'a bayan saukar wannan zai amfane su amma kan ka ce Allah ya isar da ladan to kana da iko ne akan wannan ladan ballantana ka ce har za ka yi kyauta da shi lada din da Allah madaukakin sarki ya baka ai ba lada ne wanda yake kana da ikon kai tasarrufi akan sa ba ka ce ba na son ladan Allah ga wanda za ka ba mu kana ma da tabbacin cewa ka samu ladan ba bayin al-khawfi war raja kake ba to sura ta uku ita ta fi muni shine ayi jinga kan ayi sauka alqur'ani domin ladan ya isa zuwa gare su domin na farko wannan jingar da akai batila ce wannan jingar da akai bata inganta ba kudin da aka biya batil ne bai halatta a ci wannan kudin ba domin kayi jinga a cikin abin da yake ba a yin jinga da shi domin jinga kana yi ne a aikin da kake za ka san amfaninsa kuma za ka iya ba da amfanin amma karatun alqur'ani amfaninsa shine idan aka yi shi fi sabilillah to su kuma da aka yi jinga da su sun yi ne domin wannan kudin saukar da za a ba su kowace sauka akwai kudinta a lissafa a ba su hasafin su to kaga wannan ya zama to ga baki daya ba fi sabilillah ba babu lada a ciki to kai kuma da kake so a yi wannan domin ladan ne to tunda babu ladan kaga ijarar ta zama to batila ta zama to ba ingantacciya ba kamar yadda wani malamin mu Allah ya ji kansa Sheikh Mahmud Wold Zidane a Madina yake a lokacin yana da rai ana cewa duk Madina babu wanda ya san matabar Imam Malik kamar sa Allah ya masa rasuwa yau shekara 16 da suka wuce ya rubuta risala akan wannan kuma ya bayyana hujjoji na shari'a da suke nuna kan cewa wannan ko kadan bai halatta ba to wannan sura tafi ta biyu mamuni yanda zaka tara mutane ka biya sulada kan wai sai addu'a Allah ya isar da ladan ya zuwa gare su a maimakon wannan Sheikhul Islam yake cewa ka samu makarantar alqur'ani masu koyar da yara alqur'ani ba wanda ya cancanta ai taimaka musu irin su ka dauki kudin a matsayin sadaka ka ba su cewa sima dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka addu'a ba da nufin kan cewa wannan jinga bane da nufin ka ba su sadaka kuma kana neman a matsayin su na ƴan uwantaka na musulunci da kuma abin da ka gani na kyakkyawan aiki da suke akai kan ka neman su yi musu addu'a yace to wannan sadaka za ta amfane su addu'ar idan tayi za ta amfane su saboda haka mu yi waɗannan hanyoyi waɗanda su ne waɗanda malamai suka bayyana kan su ne suka dace da shari'a su suka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu kirkiro wani abu dan mun ga shine ake yi a cikin al'ada ko kuma shine surar da wato al'umma mutane suka laro akan ta akwai wai fidda'u da ake ba idan mamaci ya mutu kafin a binne shi sai ya masa fidda'u hailala 70,000 ana zaune kafin a wanke shi a dauko shi sai a raba ta cewa wanda aka yi masa wannan hailala 70,000 din kamar an fanshe shi daga wutar jahannama shi ma wannan bashi da asali hadisi ne wanda yake na ƙarya da aka kirkiro wanda mutane suke aiki da shi wato miyagun hadisi wanda ba su inganta ba sune suke bata addini sune suke sa ake yin abubuwa wanda ba su da tushe a cikin addini mutane yayin da suke nan a shagaltu da yi masa addu'a shine yafi bisa sahih yin la ilaha illallah kalmatu tauhid ce akwai lada a ciki to amma kai masa addu'a ba tare da ka kayyade wani adadi ba ko kuma kai masa addu'a din Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa amma wannan kayyade adadi da aka yi da cewa idan aka haka Allah zai yanta shi daga wutar jahannama wannan wato dangana abu ne zuwa ga Allah ba ta farkin da ya inganta ba yi ma Allah tabaraka wataala ƙarya ne wannan yace a ja hankalin mata akan wata ɗabi'a ta barin tsirecin su yayin da suka haihu wajen shayar da ƴaƴansu wanda lokacin da suke amare ba sa yin haka amma da zarar sun haihu to ba sa kishin jikinsu Allah ya ƙara mana lafiya baki ɗaya da ƙarfin imani wannan shi ma wato mace bai halatta ta bayyana al'aurarta ba mama wanda take shayarwa mama in za ta shayar yana daga cikin al'aurarta wanda hatta muharramai bai halatta ta rinka bayyana musu wato kirjinta ba ta bayyana kirjinta ba dan baya daga cikin tana daga cikin al'aurar mughallaza wanda ba a so mace a wajen Imam Ahmad tana daga cikin al'aurar mughallaza wanda ba a so mace bai halatta ta bayyana shi ga wanda yake ba muharramin bai halatta ta bayyana shi hatta ga muharramin ta ba saboda haka lalle wannan din tambihi ne muhimmi kyakkyawa da ya kamata a kula da shi sannan tambaya ta karshe da zamu amsa a yau wannan ha guda biyu ce wannan neman addu'a ne mahaifinsa ba shi da lafiya da abokinsa da sauran 'ya'yan 'yan uwa yana neman addu'a to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa ya ba shi lafiya da dukkan sauran musulmi wanda ba su da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu ya ba su lafiya wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصابتكم مصيبة التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
الله تعالى يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا Allah ya ce yayin da yanzu yayin da musiba ta same ku qad asabtum mithlaiha kun samar da tamkar ta sau biyu akan abokan gabanku sai qultum anna hadha sai ku ce ta yaya wannan musiba ta same mu wato yayin da musiba ta same ku da kashe mutum 70 daga cikin ku da kuma rauni da aka yi muku alhali ku kuma a yakin badar kun samar da kwatankwacin wannan mikin har sau biyu kwatankwacin wannan musibar kun samar da shi da ita ga abokan gabanku a yakin badar shine kuka kashe 70 daga cikin su kuka ribace 70 daga cikin su to da wannan musibar ta same ku a wannan karon ranar yakin Uhud qultum anna hadha sai kuka ce ta yaya wannan musiba za ta same mu ta yaya za a karkashe mu ayi rinjaye akan mu gashi muna yaki fi sabilillah ga annabin Allah tare da mu gashi mu musulmi ne sannan su kuma wanda suka rinjaye akan mu gashi su mushrikai ne ta yaya irin wannan al'amari zai samu a gare mu Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ai daga wajen ku yake ku ne sababin wannan shi ma tasliya ne ban hakuri ne kan wato ku koma ku duba ku gani ita musibar da ta same ku ai ba dan kuna yin jihadi bane ba dan kuma kan cewar a didda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ku sannan musiba ta zo ta same ku ba haka kawai bane abin ya faru ku ne kuka sabbaba to a cikin wannan akwai nuna ma musulmi cewa yayin da kaddara ta zo ka koma ka duba sababi ka ga menene ya kai ya zuwa ga wannan domin kai maganin gaba Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum ce ne wannan abin da ya same ku na musibar daga wajen ku yake domin me domin ku ne kuka sassaba ku ne suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka yi jayayya tsakanin ku har ta kai ku ya zuwa ga kuka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kun ga abin da kuke so dan haka ku koma ya zuwa ga zargin kawunkan ku kada ku zargi kowa kada ku zargi kowa kada imanin ku ya raurawa kada ku shakka akan cewa Allah yana taimakon addininsa yana taimakon annabinsa yana taimakon waɗanda suka kasance tare da annabinsa kada ku shakka a wannan ku koma ku ku zargi kawo kanku inna allaha ala kulli shay'in qadir haqiqa Allah mai iko ne a bisa komai mai iko ne akan ya taimake ku mai iko ne akan kuma ya ki taimakon naku idan kuka saba masa mai iko ne akan ya taimake ku idan ya zamanto cewar wato kun cika dukkan sharuɗan nasara amma kuma ya a cikin hikimarsa in Allah madaukakin sarki ya so in Allah madaukakin sarki ya ga in Allah a cikin hikimar Allah sai ya hana ku nasara domin ya koya muku wato darasi a cikin rayuwarku shi yasa ne Allah ta'ala sannan kuma ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamul mu'minin abinda ya same ku na musiba yawmal taqal jam'ani, ranar da kungiyoyi guda biyu suka hadu, jama'a biyu, jama'ar mu'minai da jama'ar kafirai, ya ranar da suka hadu shi ita ce ranar yakin Uhud. Fa bi idhnillah, to ya same ku ne da izinin Allah, da yardar Allah, wato da kyalewar Allah. Allah ne ya kyale wannan abin ya same ku, ba kun ba kun karfin Allah akai ba, wato kaddara ce. Ita ko kaddara idan ta zo dole sai dai ka sallama ma Allah, dole sai ya faru la mahala. To amma kuma a cikin kaddarar akwai hikima, akwai darasi. Duk abin da kaga Allah ya kaddaro akwai hikima a ciki. To farkon abin da zaka yi idan abin ya riga ya faru, ka sallama ma kaddarar Allah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, mutum yace qaddarallahu wa ma sha'a fa'al, haka Allah ya kaddaro, abinda Allah ya so haka yake yi. In abu ya faru, to sai ka koma ka ga ikon Allah, ka ga kudurar Allah, ka sallama ma Allah, ka rusuna. Allah kai ne mai cikakken iko, kai ne mai yin abinda ka so, kuma kai kuma na yarda da yin ka. To sannan kuma sai ka koma ka duba ka ga hikima, menene hikimar da Allah ya yi wannan? To shine nan Allah ya ce wal ya'lamal mu'minin, domin Allah ya san sani na bayyanawa su wane ne mu'mine na gaskiya. Wato Allah ya kawo wannan jarabawar domin a bayyana mu'mine na gaskiya. Wal ya'lamal ladina nafaqu, kuma domin Allah ya bayyana waɗanda suka yi munafinci. Domin idan da ba dan an yi wannan ba, da munafikai ba za a ji sun farfadi maganganun da suka farfada ba, da ba za a ji da Allah madaukakin sarki ba zai tona asirinsu ba. Saboda haka a cikin fi'ilin, a cikin aikin Allah tabaraka wa ta'ala, babu wani abu da Allah zai yi face akwai hikima a cikinsa. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Kamar yadda aka ruwaito cewa wanda daga cikin halifofi na Banu al-Abbas, kuda ya dame shi, kuda ne ya dame shi, ya dame shi a kunne, ya dame shi a fuska, yana magana yana kokari ma ya shiga cikin bakinsa yana kore shi. Sai ya ce ma Imam Shafi yana rajin, ya ce wai da Allah, me yasa Allah ya halicci kuda ne? Sai Imam Shafi yake cewa domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa, domin Allah ya wulakanta masu girman kai a bayan ƙasa, domin da yanda kake girman kai kake takama kai ne da mulki, sai gashi kuda ya dame ka, baka da iko akan sa. Saboda haka mulkin ka tawayayye ne, na kasashe ne. To a komai na Allah akwai hikima in Allah ya kaddaro shi. To shi yasa sai Allah ya ce fa bi idhnillahi, ishara ya zuwa ga kaddara. Wannan abin da ya same ku da izinin Allah ne. Wal ya'lamal mu'minin, amma kuma akwai hikima. Daga cikin hikimar shine Allah ya san mu'mine na gaskiya, Allah ya bayyana mu'mine na gaskiya da su wanda suka yi shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi musu shaida cewa sun yi mutuwar shahada, kuma su ranar alkiyama suna cikin shuhada'u, da kuma wanda suka tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin su Talha bin Ubaidillah, da irin su Zubair ibn al-Awwam, da irin su Sayyidina Abubakar, da su Sayyidina Umar, da su Sayyidina Ali, da su Abdullah ibn Jubair, da sauransu. Duk su bayyana. Wal ya'lam alladhina nafaqu, kuma domin Allah ya san, ya bayyana su wane ne suka yi munafunci. Munafikai suka bayyana. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, su waɗannan munafikai a wajen yakin Uhud an ce musu ta'alu, ku zo, qatilu fi sabilillahi, ku zo ku yaki domin taimakon addinin Allah, domin kare addinin Allah. Gashi an zo ana so a kashe ma'aqilil Islam, wato inda musulunci ya zamanto ya asasa gidansa, za a halaka gidan musulunci, za ana nema a kashe annabin Allah, a kashe mu'minai. To ku zo ku yaki domin ku hana wannan ta faru, shine fi sabilillahi din Allah, domin kare addinin Allah, da kuma yakin waɗanda suka taso ce za su yake shi domin su bice haskensa. In aka ce musu ku zo ku yaki fi sabilillahi, aw idfa'u, ko kuma ku ba da taimakon agajin da za ku ije ƙarfin kafirai, ku tunkuɗa ƙarfin kafirai, shine ku kasance ko ba za ku yaƙin ba, ku zo ku zamanto ƴan gadi wanda za ku hana kafirai su shigo cikin muminai, ko da yawanku ne. Domin idan kuka zo kuka yawaita taron muminai, zai jefa tsoro a cikin zukatan kafirai. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, me jawabinsu? Sai suka ce ai da mun san abin zai kai ya zuwa ga za a yi yaƙi tsakaninku da mushrikai, lattaba'nakum, da sai mu bi ku. Amma mun san ba yaƙi za a yi ba, sun fito ne dai kawai, amma ba yaƙi za a yi ba. Wannan Allah yana ishara ga abin da ya faru da munafikai karkashin shugabancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka janye yayin da suka zo wannan wajen Ash-Shaut ake ce masa ina nan yanzu wani filin wasa ne na wata makaranta ta secondary ta gwamnati anan Sayyidu Shuhada a hanya in mutun zai tafi Badar a titin Sayyidu Shuhada a daidai wannan nan ne ake ce don kamar yadda malaman tarihi suka bayyana a waje ne wanda ake kiransa Ash-Shaut waɗansu sun ce nan ne Ash-Shaut din wannan filin waɗansu kuma sun ce a wani fili ne wanda ake ce masa wanda ake yin wanda ɗan scout suke taruwa a lokacin aikin hajji yana nan kudu da dutsen Jabal Dubab wani dutse ne wanda ake ce masa Jabal Dubab anan na zauna a Madina shekara 4 gida abinda wani dutse ne wanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam anan yake anan ake daura tutarsa idan za a je yaki a je a yi sansanin musulmi anan wajen akwai masallaci a wajen yana nan ana ce masa Masjidur Raya cikin masallatan da Umar ibn Abdul Aziz ya gina ne domin ya tabbata waje ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla anan to kudu da shi kadan daga gefen dama akwai fili yana nan wanda ɗan scout a lokacin aikin hajji nan suke zuwa su yi sansanin su domin su bada gudunmawa ga alhazai to waɗansu sun ce anan ne Shaut din anan ne shi Abdullahi ibn Ubay ya janye rundunar sa to yayin da ya janye sai Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir ibn Abdullah al-Ansari sai ya ce masu me yasa ne ku yaya za ku kyale annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za ku dare ku bar musulmi ku tuna alƙawarin da kuka yi ku zo ku yaki domin ku kare addinin Allah in ma ba za ku yakin ba ku zo ku yawaita zaman ku yawaita rundunar domin wannan ya zamanto ya tunkuɗe kafirai daga gare mu kun ƙara mana kun cika mana ido kun sa wato mun cika ido ga kafirai sai suka ce a ai ba yaki za a yi ba in da mun san yaki za a yi in mun san za a yi yaki ai ba za mu kyale ku ba wannan mun yi ne domin ba a bi ra'ayin mu ba tunda ba a bi ra'ayin mu ba shi yasa muka janye amma in mun san yaki za a yi za mu kasance tare da ku Allah ta'ala ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana kusancin su ga kafirci yafi kusancin su ga imani wato munafincin su ya bayyana domin munafiki shine wanda yake a zuciyarsa akwai kafirci a zahiri yake bayyana imani to Allah madaukakin sarki in ya kawo jarabawarsa sai kaga sai ya bayyana kafircin masu boye kafirci a cikin zuciyarsu shi yasa Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a yau sun fi kusa da kafirci bisa kusancin su da imani domin gashi nan sun bayyana ba sa su sai an ce musu ku zo ku taimaka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku ba da kariya ga musulmi suka ce ai ba yaki zai ba ku kyale mu ba wannan zamu ba to in ba munafiki ba waye zai mu addinin musulunci haka lokacin da ake buƙatar sakan taimakon addini shi kuma ya nuna kan cewa ba shi da niyyar yayi wannan to dama wannan shine hikimar jarabawa da Allah ta'ala yakan kawo in jarabawa ta zo Allah madaukakin sarki na kawo jarabawa ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa waliyumahisal mu'mini domin Allah ya tantance mu'minai ya tantance mu'minai wato zunubansu ya tsarkake su daga gare su daga cikin waɗannan zunuban sannan kuma ya tace su daga cikin munafukai ya zamanto su masu gaskiyar imani sun bayyana waɗanda kuma suke imaninsu a harshe kawai yake sai dai magana amma sun kulla kafirci a cikin zukatansu su ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana su hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana sun fi kusanci da kafirci bisa kusancin su da imani wanda yana daga cikin kusancin su da imani din da suke cewa launa alamu qitalan lattaba'nakum da mun san yaki za a yi da mun bi ku bayan kuma sun san cewa tabbas yaki za a yi domin me zai fito da Abu Sufyan da shi da rundunoninsu su bar Makka su zo su zauna da tanadin yaki sannan ku ce ba ka tsammanin za a yi yaki gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mu'minai su ma sun fita sun je za su fuskance su sannan ku ce ai ba yaki za a yi ba abin ai ba wasa bane ba drama bace saboda haka shi kansa wannan maganar shaida ne akan kafircin su sannan Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine yake kowa sanin abinda suke boyewa a cikin zukatansu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna fadi da bakunansu abinda ba shine a cikin zukatansu ba wato Allah yayi musu shaida yayi shaida akan ƙaryar su sun san cewar yakin za a yi amma suna fada ne domin kawai a yarda da maganar su a kyale su ba wanda ya iya kawo uzuri irin munafiki ai wallahi kaza ne ai wallahi kaza ne ai kaza sai ta rantsuwa duba lokacin da aka yakin Tabuk ya'tadiruna ilaykum ya'tadiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim tu'ridu anhum fa a'ridu anhum innahum rijis amma mu'minai fa insha wallahi kamar yanda ya faru ga wanda suka yi takhallufi lokacin yakin Uhud ala yakin Tabuk suka ar suka ce wallahi ya rasulullahi ba mu da wani uzuri mu'mini haka yake yayi itirafi da zunubin sa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi na yadda nayi laifi ya Allah shikenan kai itirafi da Allah kuma yayin wallahi naka sai yafe maka amma yayin da zaka zo ka koye wai kace kai mutane kake gani kada a zarge ka a karbe ka baka duban Allah idan mutane suka karbe ka Allah kuma ya kai kuma ba karbabbe ne ba makubuli bane a wajen Allah ina mutanen za su menene karban mutane wani amfani karban mutane za ta yi maka karbar da yaddar da mutane suka yi maka in Allah bai yadda kai ba wani amfani za ta yi maka to shi yasa ala ɗaya daga cikin alamomin munafikai kenan kasratul a'za hanzari iri-iri dukkan nau'in hanzari sai su kawo duk domin me domin su addini ba dan Allah suke ba dan mutane suke so suke mutane su amince musu so suke mutane su nutsu da su ba ne ma suke Allah ya karbe ba ne ma suke Allah ya yarda da su ba to wanda yake wannan shine babban bambanci tsakanin wato mu'mini na gaskiya da kuma munafiki shi yasa ɗaya daga cikin abin da yake zai tabbatar maka da imaninka ya kai musulmi shine idan kai kuskure kai itirafi kai yarda cewa ka saba ma Allah kai nemi gafarar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Aisha ya Aisha innal abda idza atarafa bil dhanb thumma taba ila Allah taba Allahu alaihi bawa idan ya yarda yayi laifi wajen Allah ya nemi tuba Allah ya nemi Allah ya karbi tuban sa Allah sai ya karbi tuban sa to nan kaga sai Allah ya tona musu asiri yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fadi da bakin su abinda ba shine a cikin zukatarsu ba wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shine ya san abinda suke boyewa to tunda ko Allah ne ya sani kaga ko ba zai ko ba jama'a Allah zai bayyana shi ga mu'minai kamar yanda Allah ya bayyana shi mu'minai suka sani kuma zai musu ukuba akan wannan har wa yau ga wata sifa ta su alladina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu su waɗannan munafikai su ne suka ce ma ƴan uwansu wato ƴan uwansu ƴan danginsu da ko mutanansu wanda suke tare da su wa qa'adu alhali sun zauna sun ki fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa law ata'una ma qutilu da sun bi mu da sun bi shawaran mu da sun bi umarnin mu ma qutilu da ba a kashe su ba a kirar ibnu amir ma qutilu da ba a karkashe su ba wato a ciki har da ma wato har da yima musulmi habaici cewa kisan da aka yi musu an karkashe su an gaggama da su da sun bi mu da ba a je an musu wannan barnar da ta'adin da aka yi musu ba wato kamar suna farin ciki da kisan da aka yi wa musulmi Allah ta'ala ya ce qul ce ne musu fadra'u an anfusikum law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin ce ne musu ku kare makanku mutu ku kare makawukanku mutuwa mana in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne a cikin fadin ku cewa da sun bi mu da ba a kashe su ba aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko ina kuje mutuwa sai ta zo muku ko da kuna cikin benaye ne wanda aka gina su masu tsawo sai mutuwa ta zo saboda haka waɗannan munafikai sun hada bayan wato zaman su takhallufi zaman su a baya da kin fita jihadi kuma sun hada haddama wato yin musu da kaddara Allah domin wanda zai ce da kai kaza da abu kaza bai faru ba wannan mai musu da kaddara Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan abu ya faru kada ka ce law anni fa'altu kaza wa kaza kana kaza wa kaza da nayi kaza da kaza da abu kaza da kaza ya kasance fa inna law taftahu amal ash-shaytan domin law tana bude aikin shaytan domin ita ce farkon wato tafarkin ƙaryata musu da kaddara farkon abin da kake ake so idan wani abu mummuna ya same ka ka sallama ma Allah ka ce haka Allah ya kaddaro idan tsanani ne ka sallama ka ji tsananin ka ji zafin amma kada ka ce ina ma da nayi kaza domin wannan shine zai bude maka kofar shaytan sai shaytan ya shiga ya sanya ka mugusta zato ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ko mugusta zato ga Allah kafirci ne shi yasa kaga wannan waɗannan Allah madaukakin sarki ya bayyana sharrin su banda sharrin sun zauna ma basu je jihadin ba sun yi ƙarya, sun faɗi ba abin, sun faɗa sabanin abin da ke cikin zukatansu, kuma ma ga wani abu wanda yake Allah ne kadai zai iya sani, shine wato rashin yarda da kaddara. Suke cewa ai da sun bi mu da wannan abin da ya same su bai same su ba.
Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
A cikin ayar da ta gabata akwai misali na wata ka'ida da malamai suka kawo wanda suke cewa ka'idatu irtikabu akhaffi al-mafsadatayn wa daf'i adna al-mafsada wa tahammul adna al-maslaha daf'an li a'laha. Wato wannan ka'idar irtikabu akhaffi ad-dararain ko kuma irtikabu akhaffi al-mafsadatayn da kuma fi'il adnal maslahatayn idha lam yumkin lil ajzi an a'laha. Nan an ce ma munafikai qatilu fi sabilillah aw idfa'u, ku yaki domin taimakon addinin Allah, ko kuma idfa'u, ko kuma wato ku bada kariya. Shine idan ba zai yiwu ku yi maslahar babban ba shine yaki, to alal aqalla ku kare ni, ku zo ku taimaka, ku bada mu gudunmawa wajen kariya. Kaga yin yaƙi ita ce maslahar da tafi kowace. Shi ko ka kasance a cikin rundunar baka yaƙi amma ka yawaita rundunar musulmi, ita ma maslaha ce, sai dai bata kai maslahar yaƙi ba. To Allah ya umarni da ita. To wannan haka ake a cikin musulunci, haka ake so idan ba zai yiwu a samu maslaha 100% ba. To idan 50 cikin 100 ma ta samu alhamdulillah, kai ɗaya cikin 100 ma ta samu alhamdulillah. Haka kuma idan akwai barna guda biyu, idan ba zai yiwu ka kawar da barnar 100% ba, idan ka rage barnar koda da 100% ne alhamdulillah. Wannan shine muktazan hukuncin hankali. Shi yasa yanzu kun ga kamar wato a magana kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a hali irin na ƙasar Najeriya, wanda aka ce waɗansu suna cewa to ai ita shari'ar musuluncin masdarinta tushenta tsarin mulki ne, shi ku tsarin mulki kafirci ne, tunda ya ce sama yake da duk wata doka ba ta alƙur'ani ba ta tsarin mulki ba. Saboda haka kenan kun ga shari'ar ba yadda za ta zama to 100%, kuma har yanzu akwai abubuwa na shari'ar da ba zai yiwu a yi su ba. To dan saboda wannan, amma yanzu wannan hujja ne na a ce abinda za a iya samu na maslaha daga aiwatar da wani juzi'i na shari'a, sai a ce ba za a yi shi ba dan ba za a iya samun sa 100% ba. Wannan shi an ci ne, su ne suke cewa idan limamin karfi idan mahdi bai bayyana ba, to babu sallar juma'a, babu jihadi, ba bada zakka, duk wani abu wanda yake za a taro a yi ba za a yi ba har sai liman, har sai shugaba adali ya bayyana. Amma in ba haka ba, wanda yake su ma daga baya suka yi watsi da shi, suka kawo bid'ar wilayatul faqih suka canza ta. Amma ba a ci in wanda duk ya san yadda ka'idar shari'a take, kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa, manufar shari'a shine wato daf'ul mafasid wa taqliluha wa jalbul masalih wa takthiruha, kawar da barna da rage ta. In ba za a iya kawar da ita 100% ba, a rage ta, da kawo gyara, kawo alkhairi a cikin al'umma da yawaita shi. In ba za a iya kawo alkhairin ya game ko ina ba, to idan dai za a kawo shi yawa a cikin al'umma, to wannan manufa ce ta shari'a. saboda haka abinda za a iya yi yau koda a ce kokarin da aka yi shine a hana wato illan barasa a cikin al'ummar mu wannan maslaha ce ta shari'a wanda ya wajaba ga duk wanda yake da iko kan ya bada gudunmawa ai wannan ya bayar da gudunmawa domin wannan ya dace da manufa ta shari'a a hankali kuma in aka yi abin da yaki da wato imani da ikhlasi ba da yaudara ba ba da wata manufa daban ba da manufar Allah saboda Allah ake so a yi da neman yardar Allah sai Allah ya taimake mu ya zamanto an zo ga inda za a yi abin 100% din ta zamanto shari'a ta samu tushen zamanta da gindinta ba karkashin wata doka ta wata ta wani constitution ba wannan shine abin da shari'a take koya mana to kuma wannan kamar yanda wadansu malaman tafsiri suka yi ishara a cikin fadin Allah ta'ala wa qul ta'alu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u akwai misali ga ita wannan ka'ida ta shari'ar musulunci ta shari'ar musulunci sannan wannan ayar wanda muka wanda aka karanta aya ta 169 wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun waɗannan ayoyi da kuma ayoyi biyu da suka zo bayan wannan waɗannan ayoyi su ne suka zo domin su bayyana falalar ash-shuhada da irin yadda Allah madaukakin sarki ya ba su girma da kuma wato ni'imar da Allah ta'ala ya musu na falalarsa da ihsaninsa wanda a cikin wannan bayanin akwai kuma wato lallai akwai rarrashi da ban haƙuri ga muminai da yi musu ta'aziyya da kuma zaburar da su akan su tashi su jihadi fi sabilillahi da kuma su bijirar da kansu ga samun shahada domin sai ta jihadi ne ake samun shahada saboda haka yayin da aka bayyana falalar shuhada kamar an zaburar da su ne kan yin jihadi da samun falalar shahidai domin yadda aka ba su haƙuri kuma aka yi musu ta'aziyya shine Allah ta'ala ya tunatar da su musibar da ta same su ta rashi da aka yi Allah ya tunatar da su wannan musibar to amma Allah sai ya nuna musu cewa wannan musibar da ta same ku duk da ta samu abokan gabanku rufin ta sau biyu to sun fi ku jin zafi sannan kuma ku akwai bambanci tsakanin taku musibar da tasu musibar suna ku wanda aka mutu wanda suka mutu ya zamanto miki a gare ku ba kamar nasu bane suna ku wanda suka mutu ga bayanin matsayinsu yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata da dai kada ka taba tsammanin cewa waɗanda aka kashe su domin daukaka a wajen daukaka addinin Allah su matattu ne bal ka bar wannan zato shine ma'anar idrab dinnan ahya ay hum ahya su rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun ana azurta su a wajen ubangijinsu ko kuma bal ahya'un inda rabbihim su rayayyu ne rayuwar a ina a wajen ubangiji suke wato suna da matsayi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka cewa ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ya zuwa ga wato abokai waɗanda suke su ne mafiya girman daraja to shine ma'anar inda rabbihim wato suna da daraja ta kusanci da ubangijinsu a raye kuma suke yurzaqun ana azurta su domin wannan shine ma'anar su rayayyu ne domin wanda ya mutu arzikinsa ya yanke ya gama cin nasa to amma wanda yake da rai fa har yanzu ana bashi arziki wannan ayar Allah madaukakin sarki ya bayyana falalar shuhada da su da ita Abdullahi ibn Mas'ud ya ce mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ash-shuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada arwahuhum rayukansu fi jawfi tayrin khudrin yana cikin cikin wato tsuntsaye koraye fi qanadila mu'allaqatun bil arsh a cikin wato fitila irin ta ragaya irin wannan turayya dinnan irin wannan fitilar da ake ratayawa mai kamar ragaya akan waɗannan fitilun suke su kuma waɗannan fitilun a ina aka rataye su tunda sai an yi musu sai da rataya ragaya ne a ina ake rataye su a al'arshin Allah tasrahu fil jannati haythu tasha tana suna tafiya a cikin aljanna duk inda suke so suna tafiya a cikin aljanna an ce rayukan mumini wato a cikin aljanna duk mumini in ya mutu ransa tsuntsu ne a cikin aljanna zai rinka yawo a cikin aljanna to gashi kuma rayukan mumini an ce suna cikin waɗansu tsuntsaye korai korai to me bambancin su da shuhada uke me bambancin shuhada da sauran mumini shine al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa ai su tamkar wato tauraro ne a cikin tsuntsayen ran mumini shine tsuntsun amma su waɗansu tsuntsaye ne na aljanna da aka sanya rayukan na su shuhada a cikin su su kamar matsayin tauraro ne a cikin tsuntsayen aljanna suna cin abincin aljanna su kai su komo suna tafiya duk inda suke so a cikin aljanna Allah ta'ala yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah farihina bima atahumullah suna yin farin ciki da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su min fadlihi na wato daga falalarsa ai wato suna farin ciki idanunsu sun sanyaya sun yi zukatansu sun yi farin ciki saboda me saboda alkhairin da suka samu da yawan sa da girman alkhairi da dadin da wato cikar jin dadin da suka samu wanda yake zuwa musu wanda yake babu wani tawaya a cikin sa babu wani wato abin wato abin ki a cikin sa Allah madaukakin sarki ya hada musu tsakanin na'imul badal bil rizqi wa na'imul qalbi war ruh bil farh bil farhi bima atahum min fadli Allah ta'ala ya hada musu da wato ni'imar jiki cewa Allah yana ba su abinci sannan banda ba su abincin ga farin ciki me yake faranta musu rai na abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na falalarsa shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani rai da zai mutu ya samu alkhairi a wajen Allah face ya samu alkhairi a wajen Allah yaji cewa yana da bukatar wani abu illa shahid duk wanda ya mutu yaje ya ga abinda Allah ya bashi sai ya ce to wallahi ya ishe shi baya neman komai sai shahid kawai inji Annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Anas ibn Malik a cikin sahih Muslim ash-shahid shi shine zai ce ya Allah ina da guri guri na kamar yadda ni duniya a sake kashe ni domin ka sake bani matsayin shahid shine kadai zai ji cewa duk da abinda aka bashi akwai wani abu da yake nema shi yasa ne lokacin da aka kashe Abdullahi ibn Amr ibn Haram Abdullahi ibn Amr ibn Haram baban Jabir yana daga cikin farkon wanda suka je suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya a Makka lokacin Aqaba lokacin da za a zaka wanda zai kula da su ka zauna a gida ka kula da ƴaƴan kai ka kula da ƴan uwanka ni kuma zan tafi jihadi fi sabili ni kuma zan tafi Uhud tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje shine ya gaya musu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u aka kashe shi a wajen yakin Uhud lokacin da aka kashe shi Jabir yazo yana kuka sahabbai suka hana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi yace ko kai kukan ya Jabir ko ba kai kukan ba wallahi mala'iku ba su gushe ba suna daukaka shi da fukafukansu suka yi sama da shi yace ya Jabir ko ka san cewa Allah ya yi magana da babanka kifahan babu tafinta tsakanin su da shi yace masa ya abdi ya kai bawa na Abdullah tamanna kai buri yace ya Allah buri me zan yi bayan abin da ka bani yace masa kai buri dai sai ce to Allah buri na ka mayar da ni duniya a sake min a sake kashe ni sake mutuwar shahada sai Allah ya ce masa inni qadaytu annahum ilaiha la yurja'u ai na hukunta cewa su ba za su ba wanda in dai aka mutu ba za a dawo duniya ba irin wannan daraja Allah madaukakin sarki ya ba su shine farihina bima atahumullahu min fadli suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalarsa shi yasa suke burin a sake ba su a sake dawo da su sake samun shahada din وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ sannan kuma suna yin albishir ga waɗanda ba su riske su ba wanda suke a bayansu wato suna yi ma junansu albishir da akan ƴan uwansu wanda su ma sun tabbata akan tafarkin jihadi suna yi musu farin ciki da wato cikakken farin ciki cikakken abinda zai faranta musu rai in su ma sun mutu wato ƴan uwansu da suke jihadi suna yi musu albishir ku ci gaba ku dage ku dage ku ci gaba kuma ku zo ku zamanto kun samu ƙarshe irin namu wanda wannan malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake nuna kan cewar mutanen kirki ko sun mutu Allah yana sada zukatansu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu yana sada rayukansu da mutanen kirki a rayuwarsu shi yasa lokacin da shi Abdullahi baban Jabir ya rasu lokacin da aka zo lokacin Muawiya yana khalifa da aka zo za a kawo wato famfo Madina famfo ne mana tunda an zo an yi wato rami aka yi wanda zai rinka kawo ruwa cikin garin Madina cikin sauki lokacin da aka yi an biyo da shi tawadil aqiq wannan kogin da yake waye Madina wannan kogin mai albarka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wadi ne mai albarka sai ya zamanto hakan da aka yi sai ya biyo ta kusa da kabarin shuhada Jabir da daddar sai ya mafarki cewa mahaifinsa ya ce masa kwanciyarsa ta takura a inda yake kwanci saboda haka sai je ya haƙe kabarin ya je ya bude kabarin yace sai ya same shi yanda ya binne shi haka yake a lokacin kuma shekara wajen 40 bayan an yi yakin Uhud lokacin Muawiya yace yanda ya binne shi haka yake yace sai hannunsa da ya sa hannunsa a goshinsa wato nan gefen wato a gefen goshinsa tsakanin kunnensa da idansa da ya daga hannun sai ya ga jini yana tuttulowa kaji bayan shekara 40 amma jinin bai daskare ba wato Allah ya kiyaye jikunansu ma banda wato rayukansu da ya dauka kai zuwa gare shi jikunansu ma Allah ya aminta ya tsare su Allah bai sallaka bacteria a kansu ba abin ya fi karfin bacteria yace sannan ya dauke shi ya canza masa kabarinsa jikinsa yana wannan kisa wannan tana nan a wannan a riwayar tana cikin mustadrak na al-hakim da isnadi ingantacce al-hafiz al-zahabi ya kawo ta cikin tarjumar jabir ibn abdullah al-ansari a cikin siyar a'lamin nubala saboda haka suna yi ma junansu al-bushir yayin da suke waɗanda suke zaune suka ci gaba da jihadi to shuhada da suka riga su sune musu al-bushir cewa ku ci gaba ku dage kuma ku zo ku same mu ga irin abin da Allah ya yi mana yastabi wa yabsafuna bil ladina lam yalhaqu bihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun cewar wato babu tsoro a gare ku babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wato sune musu al-bushir da cewa kada su ji tsoron komai kuma kan cewar ƴan uwannan nasu da suka tsaya akan jihadi a bayan su dage akan jihadi kada su yi bakin ciki yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma suna yi ma juna al-bushr sune ma juna al-bushr da ni'ima daga Allah wa fadlin da qari wanda wato qarin ihsanin Allah wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin kuma suna yi ma juna al-bushr cewa Allah baya tozar ladan mu'minai ai wato Allah zai cika musu ladan su Allah ya zamanto mai godiya ga abin da suka yi ya kara musu daga cikin falalarsa da abin da yake ba zai yafi karfin ma abin da suka yi kokari suka yi wato ba kawai abin da suka yi zai ba su ba sai ya dada kare musu kari a cikin falalarsa wannan wato Allah wannan an yi qira'a biyu wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin duk yana cikin wato jerin gwanan abin da suke farin ciki abin da suke majunan su bishara da shi cewa Allah sun tabbatar cewa Allah baya tozarta ladan mu'minai domin su sun je sun gano sun dandano saboda haka suna yi ma sauran mu'minai ƴan uwansu al-bushir da wannan fassarar da muka ambata na cewa wato suna da ittisali ta rayukansu ta fuskar mafarki kenan irin mafarki da za a rinka gani na waɗanda suka yi mutuwar shahada waɗansu riwayoyi sun nuna wannan al-bushir ɗin da ake yi hakikatan ya faru cewa akwai waɗanda suka yi mutuwar shahada a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi mutuwar shahada sai suka ce Allah abinda kawai muke so dan Allah ka ba mu ƴan uwanmu labarin cewa ga abinda kai mana sai aka saukar da wannan aya to shine Allah yake ba da labarin wato al-bisharar da suke yi ai cewa suke yi Allah a maimakon mu tunda mu mutu ba za mu iya musu bishara ba kai ka isar da bisharar anna a maimakon mu shine Allah ya saukar da alqur'ani muke karanta shi har yanzu to wannan ya faru ga su shuhada a Uhud haka kuma yake faruwa ga dukkan shuhada cewa tamkar wani shahidin ma da yazo daga baya in aka karanta wannan ayar ya riga ya faranta ma ƴan uwansa rai cewa ku yi albushir cewa naje na samu falala daga Allah Allah ya faranta min rai na samu ƙari kuma ku yi farin ciki ku yi albushir cewa ba za ku ji tsoro ba babu tsoro a gare ku babu bakin ciki a gare ku Allah baya tozar tala da mu'minai abinda Allah ya faɗa zai yi din nan ga mu'minai zai yi har sama da shi ma shine wannan albushir duk guda biyun sun tabbata duk guda biyun sun tabbata kamar yanda abubuwa da suke sun zo na manamat bacci wato mafarkai waɗanda ake gani da ma'ada wato shuhada waɗanda suke bayyana irin matsayin da Allah madaukakin sarki ya basu wanda a cikin waɗannan mafarkai din akwai albushir ga mu'minai da suke akan tafarkin su cewa mu ma mun bi wannan tafarkin nasu fa ga abinda Allah madaukakin sarki zai mana saboda haka a cikin wannan kun ga akwai wato rarrashi daga Allah da kuma wato zaburarwa akan a tabbata a dage akan tafarkin jihadi domin taimakon addinin Allah a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewa rayuwar barzahu tana tabbatar da akwai ni'ima a cikin ta kamar yadda yake akwai azaba a cikin ta kamar yadda yake akwai azabar rayuwa akwai azaba a cikin rayuwar barzahu a cikin kabari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu nemi tsari daga azabar kabari to haka zalika akwai ni'ima a cikin rayuwar barzahu shi yasa sayyidina Uthman yake cewa shi kabari in ma rawdatun min riyadil janna wa in ma hufratun min hufarin nar ko dai dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta yayin da mutum ya shiga cikin kabari idan ya zamanto rayu shigas idan ya zamanto kabarin sa ya zamanto ni'ima ne to gaba sai dai ya ƙara kyau idan ku aka shigar da mutum cikin kabari ya zamanto ramin azaba aka shigar da shi to wal Allah ya kiyaye mu baya kuma sai abin da yake wannan muni shine awwalu manazilil akhirah farkon matsayin farkon wato gidan lahira ga shuhada su ba sa wannan rayuwar a cikin kabari wanda yake a cikin kabari yana zauna a cikin kabari Allah zai ni daga cikin ni'imar kabari Allah ya yalwata kabarin mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga Abu Salama yace Allahumma fasah lahu fi qabri ka yalwata masa kabarin sa wa nawwir lahu fihi ka haska masa kabarin sa yana daga cikin ni'imar rayuwar kabari ka samu abokin hira wanda zai zo a matsayin wato saurayi kyakkyawa mai kyakkyawar kama mai kyawawan tufafi mai dadin zance yazo na ya rinka zance da kai in kace in mu'mini sai ce kai ko wane ne kai fuskar ka kuma fuskar wanda yazo da alkhairi yace ai ne kyakkyawan aikin ka kyakkyawan aikin da kake yi ne yawan sallar ka a sahun farkon nan da yawan taimaka ma miskinai da yawan biyayya ga iyaye duk shine Allah ya zama ya maida su a wannan sifar na zuwan zauna tare da kai ya daga cikin wannan ni'imar kabari duk da wannan ni'imar to shi ash-shahid shahidi ya shallake nan ya fice nan shi baya zama a cikin kabari yana cikin aljanna a aljanna ransa yake mumini idan aka dauki ransa Allah zai ce ma mala'iku bayan an daukaka ransa zuwa ga sama sannan sai Allah ya ce ku dawo da ransa cikin jikinsa domin na hukunta musu kan cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amma su ku ash-shuhada su ba za a dawo da ransu cikin kabari cikin jikinsu ba su ash-shuhada ransu sashi ake yi a cikin waɗannan tsuntsayen na aljanna suna yawo suna ratayuwa da inuwar da wato a al'arshi mun san shi al'arshi shine saman aljannatul firdaus kamar mu yanda mu a nan duniya sama'ud duniya ita ce saman mu to ita aljannatul firdaus aljanna da tafi kowace ɗaukaka ta can saman ta kokolin samanta al'arshi to akwai fitulu da aka rataye a jikin al'arshi wanda waɗannan fitulun su waɗannan tsuntsaye da aka sanya musu rayukan shuhada can suke zuwa suna hawa sannan kuma su sauko su rinka yawo suna zuwa inda suka so a cikin aljanna a haka za su har Allah madaukakin sarki ya tayar da mutane ash-shahid yana da hukunce-hukunce wanda aka kashe shi a fagen fama ash-shahid nau'i ash-shahid anwa'ani akwai shahidul ma'araka wanda aka kashe shi a fagen fama kuma shi ma wanda aka kashe shi a wajen yaƙi din idan ya shi ma na nau'i daban-daban ne wanda aka kashe shi a yaƙi tsakanin musulmi da kafirai to shine shahidul ma'araka wannan malamai abinda jumhurin malamai suka tafi akai shine matabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da ma jamaahirin malamai wanda suka saba kaɗan ne daga cikin tabi'ai Sa'id ibn al-Musayyib da Hassan al-Basri shine cewa wanda ya mutu a shahada ya mutu a fagen fama ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku cire karfe daga jikinsu da fatun da ke jikinsu wadkunuhum fi thiyabihim ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم عند ذو احاديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم يجي اشري مسو دكان وني قرفي واتو دمره ده تكوبي ده كبيا ده اشري daga jikin su ودفنوهم في ثيابهم كبني cikin tufafin su ولم يغسلوا ba ay musu wanka gawa ba ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم bai musu salati bai musu salla ba sai dai yazo yace ayyuhum aktaru akhadan bil qur'an wa yafhadda al qur'ani sai yace asa shi a gaba a cikin lahadu mun san lahadu akai musu lahadu ake yi a madina wato kabarin da ake fafi jihar qibla afa wato ai rami a ƙasa inda mutum zai iya shiga sannan sai a fafi jihar qibla sannan sai a zura mutum in an zura mutum sai a rufe bayan da tubali sannan a sa ƙasa a rufe to in suka zo saboda yawan su sai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hada mutum biyu uku hudu biyar a cikin kamari daya a cikin rami daya sai ai ramin wanda yafi hadda alqur'ani sai a sashi a gaba wanda ya nuna hatta bayan mutuwa alqur'ani yana tabbatar da wato ci gaba ga mutum dan haka a rinka duk wanda aka ce ana ramma ne a kaddamar da shi a ramma sai a gabatar da shi gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan hatta a cikin kabari haka aka dinka kaddamar da su haka aka binne su dan haka ne malamai suka tafi wannan shine matabar malamai wanda aka kashe shi a fagen fama ba za a kashi ba za a yi masa wankan gawa ba ba za a yi masa sallah ba haka za a binne shi wanda aka kashe shi a fagen fama amma yakin na fitina ne kamar tsakanin musulmai amma kuma shi mazlum ne an kashe shi bisa zalunci to shi abinda yake matabar Imam Malik da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal kuma wannan shine abin rinjayarwa wajen malamai shine za a yi masa wanka za a yi masa sallah domin shi wanka yi ma wanda ya mutu wanka da yi masa sallah ka'ida ce asali shine asali na shari'a ka'ida ce ta shari'a ba za a bar wannan ka'idar ba sai da ijma'i ko nassi kan shuhada wa Uhud nassi ya zo saboda haka sai a yi kiyasin wanda yake tamkar su amma wanda ya zamanto bai yi kama da su 100% bai yi kama da su ba sai yanda suka yi mutuwar tasu ta shahada to wannan sai a koma tare da asali wannan shine ihtiyatu dan haka kun ga irin su Ammar ibn Yasir da aka kashe su a lokacin yakin Siffin tsakanin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Sayyidina Muawiya tare da cewa Ammar ibn Yasir Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi waɗanda suka kashe shi waɗanda suka kashe shi su ne akan wato tafarkin ba daidai ba taktuluhul fi'atul baghiya ungiyar da ta fice daga cikin da'ar shugaba su ne za su kashe shi to kaga kenan kashe shi da aka yi mazlum aka kashe shi shahada shi ma yi to amma sai da aka yi masa wanka aka yi masa sallah nau'i na uku wanda yake kashe shi aka yi amma ba a filin ba a wajen yaƙi ba an kashe shi ba a wajen yaƙi ba shi ma shahidi ne amma kuma ba shahidul ma'araka ba kamar sayyidina Umar kaga yana cikin sallah aka sare shi da sayyidina Ali ibn Abi Talib yana cikin sallah aka sare shi kuma wannan ya zamanto sanadiyar mutuwarsa to kaga an yi musu wanka an yi musu sallah dan haka wanda yake an kashe shi amma ba shahidul ma'araka ba wanda aka kashe shi shi za a yi masa wanka za a yi masa sallah kamar yadda ya faru ga sayyidina Umar da sayyidina Ali ibn Abi Talib dangi na ƙarshe na shuhada sune wanda suke ba kashe su aka yi domin ɗaukaka addinin Allah ba amma Allah a cikin falalarsu ya ba su hukuncin mutuwar shahada matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuke tsammanin shahidi a cikin al'ummata suka ce wanda aka kashe shi fi sabilillah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in haka ne kenan shahada kaɗan ne a cikin al'ummata sannan ya lissafa waɗanda suke shahada ya lissafa waɗanda suke ash-shuhada daga ciki ya ce akwai wanda ya yi al-gharib wanda ya mutu a cikin ruwa wal mabtun da ne ciwon ƙaba da wanda bango ya faɗo a kansa da wanda ya ƙone da mace da ta zo mutuwa wajen naƙuda da Ibn Hajar ya rinƙa jera su don Imam al-Bukhari ya ce babu shuhada ash-shuhada u khamsa shahidai guda biyar ne Ibn Hajar da ya rinƙa jera su da suka zo a cikin hadisai da suka inganta sai da suka kai guda ashirin yana daga cikin abinda malamanmu suka ambata cewa suna daga cikin wanda su ma ake ba su hukuncin shuhada waɗanda suke mutuwa a cikin hadarin mota a wannan zamani musulmi wanda suke mutuwa a cikin hadarin mota domin mutuwar fujia ce wannan malamin mu Sheikh Muhammad Muhammad al-Mukhtar al-Shankir yace yaji da kunnan sa Sheikh bin Baz Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz Allah ya ji kansa yana cewar a hadisan da suke magana akan shuhada sun nuna cewa wanda ya mutu a irin wannan mutuwa ta hadarin mota a wannan zamani shi ma mutuwar shahada ne kuma duk wanda ya karanta duk wanda yake son yaji in mutun yaje ya karanta sharhin wannan babin a cikin kitabul janaiz na sahihul bukhari a cikin fathul bari babu shuhada khamsa da yaga yanda hadisan suke zai ga hatta inda ibnu hajar yake cewa babu din shine wanda yayi mutuwa wanda take ta zo masa fujia kuma wanda take ta zamanto kan cewa akwai tsananin zafi tare da ita wannan a maimakon wannan Allah zai yafe masa zunubansa ya bashi darajar shuhada wannan kuma ba abu ne wanda yake magwayi ba ga Allah Allah mai yawan falala ne ga bayin sa mu'mini kai dai babban abin ka dage akan imani har Allah madaukakin sarki ya sa mutuwarka ta zo maka kana nan a cikin addinin musulunci a ash-shahid ana yafe masa dukkan zunubansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa dain banda bashi banda bashi bashi akan wannan malamai suke kiyasin sauran haƙoƙin mutane saboda haka ina mai cewa dan an bashi wani salati ya ja shi wani adadi shikenan duk kudin mutane da ya ci shikenan an riga an biya masa ga wanda ya mutuwa shahada shi ma kansa an ce ba biya masa wannan ba sai kai dan an baka wani abin nan an baka wani wurdi ka je ka ja shi wani adadi kace zaka wannan bayan ko baka da wani hujja daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin fada'il da sha'anin matsayi a cikin aljanna wannan ya daga cikin ghaibiyat da ba a yarda da magana kowa sai magana Allah da magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sahabi in yayi magana akan wannan sai a ce lahu hukmun raf'i ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce da ra'ayin sai fada ba dan ya fuka ba yadda za a yi ra'ayi ya fade shi saboda haka wanda yake nuna muhimmancin wato kula da haƙƙin mutane sai dai shi shahid da aka ce za a yafe masa komai banda bashi to za a kayyade shi da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya dauki wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar zai biya to Allah zai biya masa wanda ya dauki dukiyoyin mutane ba shi da niyyar ya biya ya cinye ya handane ya wawure to Allah zai haraka shi saboda haka shi ma shahidi wanda ya mutu da bashi a kansa idan ya zamanto akwai halin da za da ƴan uwansa za su biya su biya in ba su da halin da za su biya za a iya biya masa a baitul mal a biya masa in baitul mal ta kasa biya masa to ana kaunar Allah madaukakin sarki ranar alƙiyama zai biya masa wannan kaɗan ne a cikin falalar Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu ne wanda yake gagarar Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah madaukakin sarki ya ba mu manzilatul shuhada sayyidina abdul sayyidina umar ibn al-khattab ya kasance ya ruwaito ya ko shi dai ko wanda daga cikin sahabbai ya ji hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala ash-shahadata khalisan ballagahu Allah manzilata ash-shuhada wa in mata ala firashi wanda ya roki Allah shahada mutuwar shahada da ikhlasi a cikin zuciyarsa da gaske yake yi da gaske yake tsakaninsa da Allah Allah zai rusar da shi matsayin shuhada ko da ya mutu akan katifar sa ne shi sa sayyidina Umar yake yawan addu'a Allahumma inni as'aluka shahadatan fi sabili wal maut fi baladi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka shahada a tafarkinka da mutuwa a garin annabinka sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu aka binne shi a Madina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto masa mai ceto zai zamanto masa mai shaida sayyidina Umar yake wannan addu'ar kuma Allah ya hada masa wannan yayi mutuwar shahadar domin kashe shi aka yi zulman yana cikin sallah sannan kuma ya mutu a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi yana makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗakin da aka binne shi da shi da sayyidina Abubakar Allah ya ga da su baki daya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum kamar yadda Ibn Hajar ya ce hadisi ne hasan kamar da ya zo a cikin muktasar tarhib wa tarhib ya zo zai shiga sallah sai ya ji wani mutum ya ce Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin Allah bani abinda wato bani mafificin abinda kake bama bayinka salihai bayan an dinda sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne yayin wannan addu'a sai ya ce ni ne ya rasulullah yace in dai kai haka za a kashe ka ka mutu fi sabilillah. Saboda haka kenan dawamar wannan bawan Allah a cikin wannan addu'ar hanya ce da za ta kai shi zuwa ga samun shahada. Nan haka mai neman wannan daraja sai ya roƙe ta daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ba mu matsayin shuhada, Allah ya ba mu matsayin shuhada, Allah ya ba madaukakin sarki ya rayar da mu musulmi, ya ɗauki rayukanmu a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya riskar da mu da bayin Allah salihai. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.